Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60.25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM, Niya da kuma tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. Za a iya kuma kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa ta internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 5 ga watan Janairu na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka za ta ci gaba da tattaunawa da fatarar shugaban Amurka a yau din nan a kokarin warware matsalar rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ƙaryata wani rahoton manema labarai cewa Amurka na shirin rage ayyukan sojanta a Somalia. Sannan Masar ta ce ba ta son kafar labarai ta CBS ta yada hirar da ta yi da shugaban Masar din Abdel Fattah el-Sisi.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar an cafke wasu gaggan masu safarar muggan ƙwayoyi.
A niyyar su shine su shiga da ƙwayoyi ƙasar Algeria sai sun bi ta Agadez.
Za kuma ku ji cewa a jihar Adamawa wasu matafiya sun yi zanga-zanga saboda karɓar na goro da sojoji ke yi. Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugabannin Majalisar Dattawa da Majalisar Wakilai na Amurka za su ci gaba da tattaunawa da fadar shugaban Amurka ta White House a yau dinnan Asabar a wani yunkuri na kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka. 'Yan Majalisar Democrat sun ce sam ba su san ko ku ba za su amince da batun samar da kuɗin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico kamar yadda shugaba Trump ke so ba a duk wata tattaunawar da za a yi din. Trump jiya Juma'a ya ce zai ci gaba da jayayya kan batun gina katangar har na tsawon watanni ko ma shekaru har sai an bashi dala biliyan 5.5 da yake bukata don gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico din. Haka zalika a jiya Juma'a din Trump ya kuma yi barazanar yin gaban kansa ba tare da haɗin gwiwar Majalisar Dokoki ta Tarayyar Amurka ba ta wajen ayyana dokar ta ɓaci a ƙasa baki ɗaya don ya samu ikon gina katangar. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ƙaryata wani rahoton manema labarai cewa Amurka na shirin rage ayyukan sojanta a Somalia. Wata mai magana da yawun ma'aikatar tsaron ta Pentagon, kwamandar sojin ruwa Candice Stretch, ta gaya ma muryar Amurka jiya Juma'a cewa babu wani abin da ya sauya a tsarin ayyukan sojin Amurka a Somalia a baya-bayan nan. Za mu ci gaba da goyon bayan gwamnatin tarayyar Somalia a ƙoƙarinta na nakasa Al-Shabaab. Kafar labarai ta NBC News ta bayar da rahoto jiya Juma'a cewa Amurka na shirin rage ayyukan sojinta a Somalia saboda hare-haren sojin da Amurka ta yi ta kaiwa a Somalia din sun halaka jagororin mayaka da dama. Masar ta ce ba ta son kafar labarai ta CBS ta yada hirar da ta yi da shugaban Masar din Abdel Fattah el-Sisi. Kafar labaran ta CBS ta faɗa a wuta takardar bayani cewa ofishin jakadancin Masar da ke nan Amurka ya tuntubi kafar labaran ta CBS jim kaɗan da kammala hirar ta buƙaci kar a yada. Amma hirar wadda Scott Pelley ya yi da shugaba el-Sisi za a yada ta da daren gobe Lahadi. Shugaba el-Sisi ya amsa a hirar da aka yi da shi cewa sojojin Masar na hada kai da sojojin abokiyar gabar Masar din wato Isra'ila sosai. Masar da Isra'ila sun yi ta kai hare-hare kan yan ta'addan ISIS a yankin ruwan Sinai. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Makonni sama da biyu bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana galaba kan kungiyar ta'addancin ISIS a Siriya ya kuma bayar da sanarwar shirin janyewar sojojin Amurka a Siriyar. Kwararru a fannin soji na bayar da shawarar cewa ya kamata janyewar ta kasance bisa ga halin da ake ciki a zahirance, amma ba kawai bisa ga wani wa'adin da aka gindaya kawai haka ba. Duk wani abin da za mu aiwatar zai danganta ne ga abin da yake zahiri, a cewar wani jami'i a ma'aikatar tsaron Amurka a hirarsa da muryar Amurka jiya Juma'a. Ya kara da jaddada cewa janyewar za ta kasance ne bisa ga halin da ake ciki da kuma haɗin kan ƙawayenmu, in ji shi. Sa'o'i gabanin nan manyan jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun ce duk wada umarnin da shugaba Trump ya bayar, har yanzu ba a tsara jadawalin maido da sojojin Amurka kimanin 2,000 daga Siriya zuwa gida ba. Edward Gallagher, wani sojan kundumbalar Amurka mai lambar yabo, ya ki amsa laifi kan zarge-zargen aikata laifukan yaƙi da ake masa a Iraki. Gallagher ya ƙara wato ya kare kansa bayan da aka gurfanar da shi a kotu jiya Juma'a a sansanin sojin ruwan Amurka da ke San Diego. Masu gabatar da ƙara na soji sun ce Gallagher, wanda sojin kundumbalan Amurka ne, a kwana 8 na rangadi da ya yi na aiki a Mosul na ƙasar Iraq a shekara ta 2017 ya ɗau wani hoto ba bisa ƙa'ida ba. Masu gabatar da ƙarar sun zargi Gallagher da harbe-harbe kan farar hula a Iraq ba bisa ƙa'ida ba, da kuma daɓa wuƙa ma wani yaro ɗan ƙungiyar ISIS da aka kama har ya mutu a daidai kuhu lokacin da wani likita a Amurka ke ƙoƙarin ceto ransa. A cewar masu gabatar da ƙarar, bayan kashe ɗan ISIS ɗin sai Gallagher ya ɗau hotonsa jikin gawar. Ana kuma zargin Gallagher da harbe wani dattijo mai ɗauke da wata jarkar ruwa a Mosul a watan Yunin shekara ta 2017 da kuma wata ƴar yarinya da ke tafiya a unguwar a wata guda bayan nan.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. So yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A jamhuriyar Niger, hukumar 'yan sanda da ke yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta cafke wasu mutane lokacin da suke ƙoƙarin shiga ƙasar ta hanyar iyakarta da jamhuriyar Benin, ɗauke da ɗumbin muggan ƙwayoyi waɗanda suke ƙoƙarin isar da su ƙasar Algeria. Wakilin muryar Amurka a Yemen, Sulaimin Barma, na tafa da cikakken rahoton.
Mutane uku ne hukumar 'yan sanda ta gabatar wa manema labarai waɗanda ta ce jami'an tsaro sun kama a tashar bincike ta garin Gaya da ke kan iyakar ƙasashen Nijar da Benin, dauke da ƙwayoyi kimanin miliyan 2,900 waɗanda suka ɓoye a akwatunan matafiya a kan hanyar su ta zuwa ƙasar Algeria, inda suke sa ran ɓatar da su a kasuwannin wannan ƙasa mai makwabtaka da ƙasashen Mali da Libya da ke matsayin matattarar 'yan bindiga. Kaftan mai nasara Adili Toro shi ne kakakin hukumar 'yan sandan Nijar.
Wayanda mutane suna ta haida valise kamar guda 8, cikin wannan valise akwai sayan ƙwayoyi da ake ce ma diazepam. Cikin mutane na uku akwai guda wanda ke da wannan mota harawa da muka gauda muka yanzu. Aniyar su shi ne su shiga da wani ƙwayoyi ƙasa Algeria sai sun bi ta Agadez, mai Allah bai ba su sa'a ba. Kamar inda sun samu sun sai da wannan ƙwayan za su samu kamar kuɗinmu na sefa miliyan 883.
Yan sandan sun ce sun yi wata cafka ta daban da ta shafi magungunan jabu da wasu ke kokarin shigar da su amintattun shagunan sayar da magunguna, wato farmasi.
Mun samu kuma maganuka yan kwayoyi na farmasi wanda ba na gaskiya ba, akwai wanda ake ce ma je dinawel, shi mun samu kama yan kwaya 120,000, shi kuma je bedol mun kama kama yan kwaya 152,000.
Mataimakin alkali mai shigar da kara da sunan gwamnati, wato substitute di procureur Garba Muhammad Kabiru, ya ziyarci ofishin hukumar Okritis inda aka shanya waɗannan miyagun kwayoyi domin jinjinawa jami'an tsaro a sakamakon wannan cafka. Saboda haka ya yi kira ga gwamnatin Niger ta ɗauki dukkan matakan da za su ba da damar ci gaban yaƙi da masu sha da fataucin miyagun kwayoyi. Haramtacciyar sana'ar da bayanai ke nunin tana kokarin samun gindin zama a 'yan shekarun nan a wannan kasa.
C'est un travail remarquable. Je n'appelle à l'État pour renforcer les capacités opérationnelles de ses agents.
Shugaban kungiyar Adena Malam Kanda Saleh, mamba a kwamitin yaƙi da shan miyagun kwayoyi a nan Nijar, ya gargaɗi hukumomi akan buƙatar mayar da hankali akan maganar waye kan al'umma.
Menene zai ai campagne de sensibilisation a te waje al'umma a gaya musu ga illan sha ko fataucin miyagun kwayoyi, abinda doka take a gaya musu, kuma ta da manyan liktoci su ma su gai illa da zai kawo a cikin rayuwar dan adam.
Ko a watan jiya yan sanda sun gabatarwa yan jarida wasu mutanen da suka cafke waɗanda bincike ya gano suna fataucin miyagun kwayoyi tsakanin Burkina Faso, Nishar da Libya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mumuni Barma. Daga jihar Adamawa, arewa maso gabashin Najeriya, wasu matafiya da kuma direbobi sun gudanar da zanga-zangar lumana tare da datse hanyar Mayo Belwa zuwa Ganye sakamakon cin zarafin da suke zargin wasu sojoji sun yi wa wasu masu ababen hawa da suka hana su na goro, lamarin da ya kawo tsaiko tare da hana zirga-zirga na wasu awanni, yayin da yau ne ake cin babbar kasuwar ƙasa da ƙasa ta Ganye. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoton.
Wasu matafiya kenan da ko suka hada direbobin motocin haya yayin da masu ke nuna fushinsu game da abin da suke kira cin zarafi da kuma tatsar da suke zargin wasu sojoji na yi akan hanyar Mabalo zuwa Ganye da ke kudancin jihar Adamawan. Cikin kwanakin nan ne ma dai rundunar sojin Najeriya ta ba da umarnin jan shingaye da sojoji kan kafa da sunan duba ababen hawa da sautare irin waɗannan shingaye, kama koma tamkar tungar karɓar haraji. Wannan kasuwa da lamarin ya rutsa da shi a nan suke kan hanyar zuwa garin Ganye domin cin kasuwa ya koyi bayanin cewa
faru shi ne ranka da dai sojoji ne kowa riga da ya sani an kaga su hanya. To yau da yake kasuwan Ganye ne ana shiga motoci suna shiga, manyan mota ba sa gaza mota 200 da wani abu suke zuwa, kuma kaga manyan mota suna bada naira 2,000 to kudin wannan kudin shi ne da da sojoji bakin hanya. Da suka zo bakin hanya yanzu da yake safiya ne kananan motoci ne masu tafiya kasuwa. To a cikin kananan motoci masu tafiya kasuwan shi ne ya bukaci a bashi kudi. Wannan direban sai ya ki suka harbi tayan sabi, sannan ma suka bubbugi direban. Yanzu haka sun jima direban ciwo shine jama'a ko ba su da kasuwa, kowa ya zo da mota ya tsaya aka cika mota, mota yanzu aka bara ka kasa mota duk da yake gurin ba
ba a wucewa kenan.
Yanzu ba batun hanya ka ba batun wucewa.
To yanzu kaman me kuke so a yi?
Yanzu abin da ake so a yi yadda jama'a da suke magana tun da wannan masarauta ne babba ya mai girma shi ga wani Ganye cikin na Ganye an fi so shi kansa mai girma sarki ya yi shaukurin din, sannan duk zai gama kansa mahaifansa ne yana gari shi ne jama'a suke so su zo kuri ya zo kuri shi kasa duk zai gama dama su abin da suke so ma a yi sai gama ya zo suna kafin a sake hanya.
To wai kowane mataki aka ɗauka kan wannan batu, Brigadier General Bello Muhammad da ke zama komandan rundunar soji ta 23 da ke Yola ya ce ba haka kawai sojojin suka tsaya kan hanya ba, to amma ko yayi mamakin abin da ya aukun.
Amma ba su san abin da ya faru ba, akwai mutanen da suke zuwa daga Mayo Belwa side cewa za su kawo ta. Ba su san livery and safety, they don't know what the reason. Amma I've told you also, amma akwai suna da crisis, akwai wanda suka cinye gonaki a ganye, and wayancan suna so su zo su yi
Yamako zuwa lokacin da nake hada hancin wannan rahoto, bayanai na cewa tuni jami'an 'yan sanda mai kula da yankin wato DPO ya shiga tsakani tare da alƙawarin ɗaukar nauyin jinyar direban da aka raunata biyo bayan kokin da shugabannin ƙungiyar direbobi suka yi. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 10:15 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Malam Musa Hadirin Asuba da Magaran da Ado Danjuma garin Bindi kan ƙasar da ta fi yawan Fulani da kuma ɗan taƙaitaccen tarihin Fulani. Sai kuma ansar tambayar Musa Gidau ko Gidau Gombe mai son ɗan taƙaitaccen bayani kan Scandinavia. To, za mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Musa Hadirin Asuba kan tarihin Fulani. Idan masu tambayar na saurare, za mu koma ɗan baya kaɗan mu ɗora daga inda Nasiru ke ma mai bayar da ansar tambayar cewa.
O, wannan fuce toro ɗin na mana ƙarin bayani mu fahimci me fuce toro ne?
Fuce toro gari ne. Gari fuce toro ɗin nan lokacin da su baji mango da wannan masu agoba ya zo a tarihin da waziri zuwa da rubuta da ya zo sai aka aura masa da ya wace aka ce baji mango. Baji mango ita ɗin nan da aka aura sai da ta haifi yara guda hudu suka soma Fulatanci da Rabroba da Wuyo da Manasi na manta suna ɗaya su hudu suka fara yin Fulatanci. Nan ne kuma an sami asalin Fulani. Kuma abin da ya sa da suka zo shi ɗin da ya zauna a wurin ya zo ba a yi yaƙi ba suka bi addinin musulunci sai Uguba. Sai dalili abinda wannan waziri Junaidu sai rubuta littafi na karanta a wurin ba tare da ka na yi shi ba.
Waziri Junaidu wani marubuci ne
na Sokoto.
Eh, wani Sokoto.
Eh, waziri Junaidu Sokoto, waziri Junaidu Sokoto sai rubuta littafi sai rubuta Bajo Mangu ita ce aka aure Ukuba ya haifi ya huda hudu ya'yan nan da littafin yana za a faɗi ko da dangin Fulani wanda ya haife su su ne waɗannan da suka zo ma faɗa sunan waɗannan kakanninsu da aka aure da Babaji Mangu sunan yarensu Wakuru shine da suka samu suka yi yawa aka yawa suka soma faɗa da wannan kawunansu asalin uwarsu sun so watsayansu wasu suka ce tun da an ce asalin ubansu daga gabas ne za su koma da zai fi son zuwa Najeriya.
Ukuba din nan shi waye ne kawai a cikin wannan labarin?
Nasi ana faɗa cewa sai Ukuba an nasi yana cikin zuwa annabi Ibrahim daga Bagadaza.
Shi ne taho wajajen kasar Mali a nan ne aka wannan garin futa toro
da nan. To, a futa toro ne zauna sarkinsa ya bashi yasso Bajo Mango ya aura ya soma aifan Fulani. So yaran guda hudu suka soma Fulatanci abinda waziri zai da rubuta ni ba ne Musa ya fara ba.
Kuma sannan sai suka rika yawa suka taho suka fi yawa a nan yankin
Najeriya. Suka yawa a can suka soma faɗa da asalin wa'ancan da aka samu su Kuru ɗin. Fulani suka rinjaye su suka wasu suka bazu suka faɗa suka bazu suka faɗa duka wuraren nan suka ce za su koma asalin babansu inda ya fito daga gabas da yin zuwansu Najeriya. Suka zauna daya daga cikinsu ba su tafiya su ne zamansu a Kamaru da nan ɗin da duka.
Kuma wasu Fulani da na gamu da su zan iya cewa nan dab da ma Abuja wajajen yankin kefi ɗin nan da ƙauyukan da suke zagaye da nan ga su nan Fulani ne har da shanunsu amma ba sa jin Fulatancin ko guda ɗaya su kuma wani dangi ne waɗannan.
A'a, su hausawa ne suka ɓatar da su mutane kamar Sullubawa ne ga su nan masu boko da suna nan Sullubawa ne amma ba sa jin Fulatancin don zaman ƙasar Hausa. Yanzu ko kogon nan Gombe da muke magana yanzu ɗin nan wajigida kake ji ana Fulatancin da sarkin Gombe yana jawabi. Kowane tari da Fulatanci ke da mutane tuddu suna Fulatanci. Sarakunan suka daina yin Fulatanci siyasa da talakawa ma suka yadda Fulatanci. Adamawa wanda yake ciniki yake da kuma hudan da Fulani yake da siyasa har yanzu har kabilun su suna jin fulatanci sindiki da fulatanci yake wannan zai kawo haka
ba shakka na Alhaji Musa Yola na je kwanaki nan Mambila nan Guroje inda na samu wasu ma Arab shiwa ne amma fulancin suke sai ka dauka duka ma fulani ne
a'a an Guroje ba mutanen su fulani ne wa'anda suka daga da Yobe din nan ba'in su suka zauna a Guroje na san zauna a Guroje su ne akwai kuma Rahaji akwai Geroji akwai kai na mata garin su ne suke Mambila kuma Mambila har suke tunda suke nan 1960 da naje Mambila lokacin kowa da feeling gonan sa iyakacin sa sanu sa shika zai ba su ba su shika sanu wani ba Arab su ba Fulani ne
Alhaji Musa Yola ko wani abu da ake cewa ko Fulani kuna da shi shine duk da an ce ba kwa yadda da rene amma kuma ba kwa manta gaba wato mana ya muku ni laifi sai kun ko bayan shekara nawa ne sai ku rama me zaka ce kan wannan
wannan hali nan adam ne bai kamata dan adam ya sanar mutum in ma an kyautata masa kada ya manta kyautar da aka masa in an su an muna na masa kada ya manta da an muna na masa ba daidai bane dan adam ya manta haka Allah ne ya mana haka duka duk wani mun ne zama jaki kenan in ma an kyautata masa zai mantawa da kyauta kuma an cuce zai manta da an cuta da shi dole kuma Allah magace wai an cuce ka ko karama ko gudu abinda aka cuce ka sai amma inda kai hakuri su yafi
Alhaji Musa kamar na tabo ka har fulatancin da kake fara tasowa ne ai
eh ba haka bane daidai ne ayin fadi haka dan gaba da ya fulatani mutumin kirki bai kamata ya manta da abinda aka masa ba duk mutumin da yake manto abinda aka masa da abinda aka yi masa da abinda aka cutar da shi ya manta to ya zama dabba
ina kan yau kusa da karshen wannan zantawara ko wata al'ada ta Fulani ta Fulaku da ake magana da an san Fulani mutane ne masu jin kunya masu kawaici amma yanzu sai ka ga an samu matsaloli wasu yaran Fulani har ana samun cikin waɗanda suke ma sace mutane har da fashi da makami ma sai ka samu akwai Fulani a
ciki ba dan lokaci ya ƙara zan gaya maka duk in kai sata ba a nan ba a Najeriya ba in ba mai ƙarfin jucewa sai sata sai su yi sata bairo amma sata tsare hanya fata in ba Fulani zai iya yi kan sa kwanda zai iya Najeriya nan sai ba Fulani ko ana so ko a su suke yi mu dan Fulani nan su suke yi Fulani akwai na zaure akwai na jeji cutar da su aka yi aka ƙarin sanin su dama sanin suka sani me za su yi to bayan sa da mai aka saka musu dole an sai cutan sai inta aka yi wallahi kuma rashin kunyan da kake suke yi dacen ba fulata ne ba fulata ne ba ka taba zan fulata ne yana ci abinci a kasuwa banda yanzu zaman da aka kawo yau ko fura akwai zaurukan da ake zuwa safura ko da kun da bahaushe ma da furan a zaure ake kai masa to amma gaga yanzu an zama kara zube an yada al'ada an yada addini an yada komai an koma an kama abinda ba sani ba
akwai alamun cewa za a iya dawo da shekaru na baya can da irin waɗannan al'adu masu kyau aka yi su
zuwa nan gaba yana da wuya ainihin sai in mun koma na farko tukuna ma ai ba mu da ƙasa ma ƙasar mu ne dukkan mu mun mai da ƙasan muna zaune kawai kaman ka zo kai loji ne zaka wuce kuma Najeriya ita ce ƙasar mu ba mu da wata ƙasa banda wannan ƙasar amma haka ba ma kishin ƙasar sai kanmu duk wanda ya zo din abin da suke mutane tunaninsa da matarsa yan uwansa ma ba ruwan su da su ba haka muke ba
yanzu kan bari mu waiwayi ansar tambayar Musa Gidau ko Gidau daga Gombe mai son dan takaitaccen bayani kan yankin Scandinavia idan Malam Musa na saurare ga abin da ya saukaka yankin Scandinavia kusan tsibiri ne da ke can arewacin Turai to sai dai ruwa bai masa da'ira kwata-kwata ba wani sashin sa ya hadu da wani yankin ƙasa kamar yadda yakan faru a lokuta da dama akwai takaddama kan adadin kasashen da suka yi yankin na Scandinavia to amma abin da aka yi ittifaki akai shine yankin na Scandinavia na ainihi masarautu uku suka yi shi wato da masarautar Norway da masarautar Sweden da kuma masarautar Denmark to amma ana nan ganin cewa kasashen Finland da Ireland baya ga makwabtaka da yankin na Scandinavia sun kuma yi matakar kama da yankin ta fuskar harshe da al'ada da kuma siffar mutane don haka sai wasu manazarta suka shiga sa Finland da Ireland cikin jerin kasashen Scandinavia don haka sai adadin kasashen Scandinavia ya zama biyar ga masu wannan ra'ayin ko fassarar to amma a hukumance duk da waɗannan alaƙoƙin idan aka hada kasashen Finland da Ireland da masarautu ukun ba a kiransu Scandinavia ba ana kiransu kasashen Nordic ko kuma yankin Nordic. Ma'ana a hukumance har yanzu masarautun nan uku ne kadai Scandinavia. Idan aka fadada aka hada da Finland da Ireland ana kiran wannan hadin kasashen yankin Nordic. Game da al'adu da harshe kuwa Scandinaviawa dai akasari tsatsun Jamusawan da ne. Suna da kamannin Jamusawa ta alamar karfi da jimiri. Al'adarsu dama ta Jamusawan da din ce. Haka zalika harsunansu da nauyi ba kamar Turanci ba. Kuma suna amfani da harsunan juna musamman ma a yankunan da ke daura da kan iyakokinsu. Game da asalin kalmar Scandinavia kuwa dama akwai wani yankin Denmark wanda a yanzu ke cikin Sweden. Wanda ake kira Scania. Daga nan ne a ƙarshen ƙarni na 18 sunan Scandinavia ya samo asali. To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Alhaji Musa Yola wanda an samu na tambaya kan tarihin Fulani da wakilin mu a Abuja Nasiru Adamu Ilhikaya. Ni Ibrahim Kalama Sigarba ke cewa sai makon gobe.
To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Hajiya Gamba Mamman Gusau Zaria inda ta ce haƙiƙanin gaskiyar magana akwai buƙatar jama'ar jihohin Zamfara, Borno, Yobe, Adamawa da sauran jihohin baki ɗaya su ci gaba da addu'ar samun sauƙin masifofin da jihohin suke ciki. Sai wasiƙarmu daga Kadora Digaga ɗan Fulani Warji inda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Haƙiƙa muna jinjina wa dakarun sojojin jamhuriyar Nijar bisa nasarar da suka samu na kashe 'yan Boko Haram har kimanin sama da 280 a iyakar Najeriya. Da fatan Allah ya ƙara ba su nasara. Sai daga Safiyanu Gumel Zangon Daura da Amo Gali Zangon Daura inda suka ce assalamu alaikum VOA. Kama sanata Dino Malaye da jami'an 'yan sanda suka yi don tabbatar da zargin da ake masa. Hakan ya nuna mana martabar doka da oda ta dawo Najeriya. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Yusha'u Faki Isuhundila inda ya ce muna roƙon Allah ka yaye wa al'ummar jihohin Zamfara da Borno masifar da suke ciki ta kisan da babu gaira babu dalili da 'yan ta'adda ke yi musu. Amin. To kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a taƙaice.
To a takaicen shugabannin majalisar dattawa da majalisar wakilai na Amurka za su ci gaba da tattaunawa da fadar shugaban Amurka ta White House a yau dinnan Asabar a wani yunkuri na kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka. Yan majalisar Democrat sun ce sam ba za su amince da batun samar da kuɗin gida katanga akan iyakar Amurka da Mexico kamar yadda shugaban Amurka Donald Trump ke so ba a duk wata tattaunawar da ku za a yi. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ƙaryata wani rahoton manema labarai da ke cewa Amurka na shirin rage ayyukan sojinta a ƙasar Somalia. Masar ba ta son kafar labarai ta CBS ta yada hirar da ta yi da shugaban wato Masar ɗin Abdul Fattah El-Sisi. Kafar labarai ta CBS ta faɗa a wata takardar bayani cewa ofishin jakadancin Masar da ke nan Amurka ya tuntuɓi kafar labaran ta CBS jim kaɗan da kammala hirar ta buƙaci kar a yaɗa. Makonni sama da biyu bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana galaba kan ƙungiyar ta'addancin ISIS a Siriya ya kuma bayar da sanarwar shirin janyewar sojojin Amurka a Siriyar. Ƙwararru a fannin soji na bayar da shawarar cewa ya kamata janyewar ta kasance bisa ga halin da ake ciki a zahirance amma ba kawai bisa ga wani wa'adin da aka gindaya haka kawai ba.
Masu sauraro a nan za mu da sa'aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai CD da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau John Drayden. Zahra Aminu fage ke cewa ku huta lafiya.
musique et info pour chacun. VOA Afrique.